Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jahurin Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da fara'a da numar dalo da kunniya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Wasu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da ladan Ibrahim Aiwa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 5 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawan Najeriya kan yaki da almundahana yana yaba ma Ibrahim Magu na EFCC cewa
so far so good shi acting chairman din yana kokarin shi.
Za kuma a ji ƙarshen hirar sabon jakadan Najeriya a Amurka Alhaji Muhammad Hassan da Aliyu Mustafa Sakkwato game da makomar Najeriya da kuma matsayinta a jerin ƙasashen duniya. Suleiman Muna Barma na tafar da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger. Akwai mu kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Hausare assalamu alaikum. Jakadar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗin sa kuma ya kwana da sanin cewa Amurka ba ta da wadataccen hankulin ci gaba da jurewa hakan. Jakadar ta ce yadda yake amfani da makamansa masu linzami ba bisa ka'ida ba ke nuna cewa yana roƙon faɗa ne shi da kansa. Ta ce yaƙi ba abu ne da Amurka ke fatan ganin ta tsunduma cikin sa ba, sai dai ta ƙara da cewa amma kuma hankulan Amurka yana da iyaka. Haley ta ce za su kare kansu da ma ƙawayensu. Jakadar ta Amurka dai tana magana ne a wajen taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kira bayan da ƙasar Koriya ta Arewa ta kammala gwada makaminta na nukiliya na 6 a ranar Lahadi. Ƙasar ta Koriya ta Arewa ta ce ta samu nasarar gwada wani gagarumin bom na hydrogen da za a iya makala shi ga roka mai linzami na ICBM. Ko da yake masana ba su tabbatar da hakan ba, amma dai sun ce wannan makamin na 6 shine ya fi duk wani wanda ta gwada a baya girma.
Hukumar zaben kasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekarar ce za a saki gudanar da zaben shugaban kasa da aka soke. Hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin ta bi umarnin da kotun kolin kasar ta bayar biyo bayan rusa zaben da ta yi a watan da ya gabata. Sakamakon magudin da ake zargin an yi wajen irga ƙuri'un da aka jefa, wannan ya sa ta ce a gudanar da zaben bayan kwanaki 60 wato watanni 2 kenan. Sanarwar da hukumar zaben ƙasar ta fitar ta ce sunayen shugaba mai ci Uhuru Kenyatta da mataimakinsa da kuma Raila Odinga da mataimakinsa ne kawai za su kasance a katin jefa ƙuri'a a zaben na watan gobe. Idan dai ba a manta ba, an bayyana shugaban da ke kan mulki wato Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben da bambancin ƙuri'u wajen miliyan 1.5, amma shugaban 'yan adawa Raila Odinga na gamayyar jam'iyyun adawa na NASA ya ce an tafka magudi kuma ya kai maganar kotu wadda daga bisani ta soke zaben.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Ministan harkokin waje na Indonesia Retno Marsudi yanzu haka tana kasar Myanmar domin ganawa da shugaban al'ummar kasar Aung San Suu Kyi da komandan rundunar sojan kasar da kuma babban mai baiwa shugaban kasar shawara a harkokin tsaro domin su tattauna akan abin da ke faruwa a jihar Rakhine. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan asalin jinsin Rohingya su 87,000 ne suka gudu daga jihar zuwa makwabciyar kasar Bangladesh tun sa'ilin da fada ya barke a farkon watan jiya. Shugaban kasar na Indonesia Joko Dodo ya ce ministar tashi za ta buƙaci gwamnatin kasar ta bama da ta hana ci gaba da fadan da ke dalilin kashe mutane, kana daga nan kuma za ta zarce zuwa kasar Bangladesh domin tsara yadda za a taimaka waɗanda suka tsere suka shigo cikin kasar. Fadan na baya-bayan nan ko shine wanda aka fara a ranar 25 ga watan Agusta, sa'ilin da wasu tsagerun 'yan Rohingya suka farma wani charge office da wani sansanin soja a ƙoƙarinsu na kare 'yan ƙabilarsu daga cin zarafin da ake musu. Rundunar sojan ƙasar ta ce mutane 400 ne suka mutu, yawancinsu 'yan tawaye ne. dama dai gwamnatin kasar ta Myanmar tana daukar yan kabilan Rohingya a matsayin bakin haure ne daga kasar Bangladesh waɗanda ba taba ba su takardar izinin zama yan kasa ba duko da yake suna da iyaye da kakannin su zaune a kasar shekara da shekaru
to ana fushin labarin ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC Ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci ƙasar Saudiya da ta dakatar da shirinta na korar ɗaruruwa zuwa dubban 'yan ƙasar Habasha waɗanda ba su samu damar cimma wa'adin watan Agusta da ta ba su na su yi rijista ko kuma su fuskanci korar ba. Felix Horn, babban jami'in bincike na wannan ƙungiyar, ya ce muddin aka kore su ko kuma aka mayar da bakin hauren zuwa kasashen su na asali to za fa su a jefa su cikin tsaka mai wuya an kiyasta cewa an wato akwai yan kasar Habasha a Saudiya da yawan su ya kai tsakanin 1400 zuwa 1500 kuma daga cikin wannan adadin yan kalila ne kawai suka samu damar yin register kamar yadda kasar ta Saudiya ta bayar da umarnin a yi
Yau Talata ne ake jiran a ji shawarar da fara shugaban Amurka ta White House ta yanke game da makomar yaran nan da suke nan Amurka suna nan kanana tare da iyalansu suke zauna waɗanda kuma ake fargaban cewa gwamnatin Amurka na dabda neman cewa a maida su kasashen su na asali kawai yanzu dai daga rahotannin da ake samu daga wasu kafofin yaɗa labarai na nuni da cewa shugaba Donald Trump zai soke wannan shirin da ake kira shirin daka wanda ya baiwa ɗaruruwan bakin haure damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasa ba tare da an kore su ba sai dai kuma wasu jami'an gwamnati sun bayyana wa manema labarai cewa soke shirin zai samu tsaiko har na tsawon watanni 6 tukunna domin kuwa hakan zai baiwa majalisar dokokin ƙasa wadataccen lokaci na shi nazarin lamarin musamman da yake tun farkon samar da wannan shirin ba sa yan majalisar ba an dai samar da shirin daka ne a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama yau din nan ne dai aka shirya gudanar da wata gagaruman zanga-zangar lumana a gabar fadan White House din domin nuna goyon baya ga wannan shiri na daka ana kuma kyautata zaton za a yi irin wannan tarurrukan zanga-zanga a wasu birane da dama a nan Amurka da nuna wa gwamnati cewa bai kamata a soke shirin ba a ƙarƙashin shirin dai an kawo yara da yawan su ya kai 800 daga sassan duniya daban-daban
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a wani al'amari mai kama da ƙara karbuwa da shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta Najeriya EFCC Ibrahim Magu ke yi tsakanin wasu 'yan majalisar tarayyar Najeriya. Mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan yaƙi da rashawa Sanata Mustapha Sani ya ce zuwa yanzu dai Magu ya taka rawa sosai daga wato ya taka rawar gani sosai daga muna ga Mustapha Nasir Batsari
a baya dai an yi takaruwa rana a tsakanin 'yan majalisar dattawan da kuma fadar shugaban Najeriya akan shugaban riko na hukumar ta EFCC Ibrahim Magu Sanata Mustapha Sani Muhammad mai wakiltar kudancin jihar Niger shine mataimakin shugaban kwamitin yaki da cin hanci da rashawa na majalisar dattawan
so far so good shi acting chairman din yana kokarin shi mu kuma muna nan a baya mun samu ido muna kallon cewa duk an yi komai a kaida
akwai masu ganin kamar ba ku ma shiri da shi Magu din ku majalisar dattawa yanzu wannan matsala tana nan ko ta kau
a'a ba wai ba ma shiri da shi bane gwamnatin APC ne gaba daya senate majority ɗin APC ne gwamnatin Baba Buhari APC ne kuma Baba Buhari yasa Magu a wajen su bayan da za a ce ba ma shiri akwai su differences a constitution da dole kuma a bi kaida inda ya kamata amma ba wai muna ba fada
amma me yasa kuka ce sai an cire shi a baya din
a'a ba haka bane kaga mutane suna amfani da siyasa a wajen irin wannan kuma gaskiya inda doka ta ce haka za a yi kuma shi muke bi ba ma fada da kowa
Senator Mustapha Sani wanda yake magana da manema labarai akan wani tallafi da yace ya baiwa wasu mata jawarawa da mazajen su suka mutu a mazabar sa domin samun tallafin jarin dogaro da kai
shi widows din mun kashe wajen miliyan 5 dan mutane 500 muka dauka aka ba su 10,000 dan su samu jari na kansu shi kuma na su mashishika in da sauran kekina pep da muka shigo sun ba mu allocation kuma Allah ya sa allocation yana gaba ɗaya na raba na kawo can mazabar na raba musu
ko baya ga wannan dai Senator Mustapha Sani ya ci yana cike da dokin ganin an kammala aikin yashi kogin Niger da zai samar da tashar ruwan baro dake cikin yankin mazabar sa ya zuwa yanzu dai majalisar dattawan ta tabbatar da sanya naira miliyan 5,000,000 a cikin kasafin kudin shekara ta 2017 domin kammala aikin tashar ruwan baron da tsohon shugaban Najeriya marigayi Umaru Musa Yar'Adua ya fara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ba gaida na ba tsari to kafin mu ci gaba bari mu dan kai ku jamhuriyar Niger kudin girgije
Niger kasan mu tai suna wallahi kasan mu Thank you.
To a gaida ƴan matan Niger. To a cigaban hirar da sabon jakadan Najeriya Amurka Alhaji Muhammad Hassan yayi da Aliyu Mustafa Sakkwato kan makomar Najeriya da kimar ta idan duniya. Yau Aliyu zai dora ne daga inda yake ma jakada Hassan tambaya game da kujerar dindindin ta Majalisar Dinkin Duniya wadda Najeriya ke nema.
Amma in Najeriya ta sami wannan kujera ta ya za ta ci amfanin ta?
Ya wayannan da suke kai me suke ya suke cin amfani
na yo ai su turai ne amma da muke Afirka ina so in san
turai ba haka yana sai tana da
na yadda in an samu ita ce ta farko a Afirka
ko
ta ya Najeriya za ta ci miliyonin kujera ta same ta
abubuwa da yawa kaga in kai member ne na FIFA abin expanded ba yadda za a yi ba a tuntube ku ba kuma ana son a dauki wani mataki so abubuwa da yawa suna
amma dai kana jin da za a samu
amma yanzu wayannan da na gaya maka P5 wato manyan kasashe ba su ce mana sun yadda ba so za mu yi ta surutu ne kawai amma madan sun ce sun yadda za a samu
Alhaji Hassan wani babban magana da na tabbata tun da ka fito daga Ingila daga ma Ingila zan ce abu ya samu asali tun Buhari yana can zanga-zanga da ƴan Najeriya suke yi kama da ƴan kabilar Ibo da sauransu musamman masu neman Biafra din nan wuta ta kankama waje sosai suna ta campaign cewa sai ayi Biafra yi mana magana game da matsayin gwamnati kan wannan al'amari din da yadda ku kuke kallon shi
to ai mu gwamnati muna tafiyar da harkokinmu akan tsari tsari kundin
mulki
yadda Nigerians ne duka suka tattaru suka hada baki da Inyamurai da Hausawa da Yarbawa da kankananan kabilu kowa na wurin aka zatar da wannan aka yi adapting aka ce za a tsare ma kowa mutuncinsa za a ba kowa haƙinsa gwamnati za ta kare mutuncin jama'a so an yadda da wannan kuma shi ake bi yanzu muna da tsari wadda an yi shekara 15 ko 16 tun Obasanjo da yazo lokacin da aka yi handing over da military suka yi to har yanzu ana kan tsarin ne kuma ana bi ana amendments akwai canje-canje da za su yi su hada yanayin jama'a ya daidaita so rikici da ake yi na 'yan Ibo wasu tsiraru ne wadda lokacin da suka tayar aka ce ba za a yi zaɓe ba a nan birane amma me muke gani za a yi zaɓe so
amma daga arewa ma wasu kungiyoyin matasa arewa sun ce Inyamurai su tashi kafin 1 ga watan Oktoba su koya kuma gidansu
suna kasan a Najeriya duka kowa yana son a zauna lafiya ba bangaren da zai tashi ce yau ba za mu yi hulɗa da wannan ba Inyamurai ba su isa su bar Lagos ba Yarba su ma haka
amma hujjar da su ɗan Arewa suke ba ra shine cewa yadda suke sakarwa mutanen kudancin Najeriya kalasi abin da suka ga dama arewa a can kudu ba a saka musu haka baka jin su ma kamata a saurare su
to amma ai sauraron ana yi akan gyare-gyare da ake yi na tsarin mulki kuma gudanar da harkoki su tafi daidai da tsarin mulki ba wai wani zai fito ya ce yau ba mu son Inyamurai wani ko Inyamuri ya ce bai son Najeriya ba zai yi ba
sannan yadda ake ganin su shugabannin Inyamurai suna bin yaran nan Nnamdi Kanu manya-manyan su shugabannin majalisa a gononi lokacin da arewa nan suka fito aka yi musu ca wasu na cewa kaza-kaza a kama su da sauransu amma a kudanci Nnamdi Kanu yau har da sojoji ma yake da su
sojoji na samu
ana nuna ya kafa nashi runduna ta sojoji masu bakaken kaya da sauransu da jau da baka hula da waye-waye gwamnati ta yi magana ta ce ba ta je ba amma abin da nake cewa shine kama an bar su inyamare din su basu daina neman bayafar din ba su suna so ko sun fito sun fada ko basu fito suka fada ba
ni dai abin da na sani kowaye ko inyamuri ko Bahaushe ko Bayarabe in ya fito ya tunkari gwamnatin Najeriya da son ta da husuma za a yi maganin shi
to ƙarshen hira kenan da aka yi tsakanin sabon jakadan Najeriya Muhammad Hassan da Ali Mustafa Sokoto game da makomar Najeriya to yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda Sulaiman Muna Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar
Shawarwarin da aka tsayar a taron da wasu shugabannin Afirka suka gudanar da takwarorin su na Turai a makon jiya a birnin Paris na daga cikin muhimman batutuwan da suka dauki hankalin jaridun wannan mako. Jaridar Le Nouveau Républicain ta bayyana cewa a yayin wannan haduwa Faransa mai masaukin baki ta buƙaci kasashen Niger da Chad su ba ta damar kafa cibiyoyi domin ayyukan tantance bakin haure akan hanyar su ta zuwa nafiyar Turai. To wannan fa wata alama ce dake nunin shugaban kasar ta Faransa ya rena a jawalin shugabannin Afirka domin shi dake neman alfarma shi ya kamata ya kawo kansa kamar yadda shugaba Tanja ya taba tilastawa Nicolas Sarkozy a zamanin sa zuwa Niger ba shiri domin neman lasisin hakar karfan Iranium in ji Le Nouveau Républicain jaridar Le Républicain na cewa al'ummar musulmin Niger ta cancanci yabo saboda yadda aka kasance tsintsiya madaurin ki daya wajen gudanar da shagulgullan sallar layya daya rana wato 2 ga watan Satumba sabanin yadda aka yi zaton wasu za su yi watsi da ranar da majalisar malaman addinin Islama ta tsayar ma'ana ranar Asabar a matsayin ranar sallah a hukunce a fadin Niger maimakon yadda aka saba a al'adance a washe garin hawan Arfa Jaridar Le Sens de l'Histoire ta ruwaito cewa gwamnatin Niger ta musanta zargin karbar cin hancin biliyan 2400 na sefa don tusa kiyar Sadika Dafi daga inda aka bashi mafakar siyasa zuwa Libya. Bayanai na cewa lauyar Sadika Dafi da tuni ta shigar da karar hukumomin Niger bata tanadi hujjojin da ke gaskanta wannan zargi ba. Saboda haka jaridar ta ce akwai alamar gawo zai iya juyewa da mujiya. Domin gwamnatin Niger ta yi barazanar maka lauyar gaban kuliya amma kuma jaridar Le Sens de l'Histoire ta kara da cewa a dai jira a gani saboda ƴan magana sun ce ba a san macituwo ba sai miya ta kare a ƙarshe sai jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa shugaba Idris Deby na Chad ya nuna bacin rai a game da yadda yace kasashen duniya ke jan kafa wajen takawa kasar Qatar burki don kawo ƙarshen abin da ya kira aika-aikar da ta sa gaba da nufin tayar da zaune tsaye amma kun jiye ne Chad ta yanke hulɗar diplomasiya da kasar Qatar saboda zargin gwamnatin kasar da hada kai da ƴan ta'adda tare da kulla mu'amala da sojojin haya jira ta ce Idris Deby ya kara da cewa haddasa fitina da rikita-rikita shine abin da Qatar ta sa gaba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Ga gaida Sulaiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum sunana Dr. Haruna Damba Bajoga dalibi a makarantar kwalejin ilimi ta Alhaji Garba Zagada Bajoga to alhamdulillah ala kulli hal a yau zan yi kira ne ga manyan kasashen duniya da kuma majalisar dinkin duniya da kuma daukacin kasashen duniyar ma cewa ya kamata kasar Bama a dakatar da kisan da ake wa al'ummar musulmi ƴan kabilar da Rohingya domin kuwa su ma fa ƴan kasar ne kaman kowa ya kamata a bar su su yi walwala da addinin su ba tare da tsangwama ba matuƙar ba su taɓa kowa ba ya Allah ka kawo mana ƙarshen musgunawar da ake yi wa tsirarun al'umma ko kuma kabila ko kuma wasu ƴan addini marasa galihu a cikin al'umma
Assalamu alaikum madam America ina muku barka da yini da fata an yi sallah lafiya ina gaisuwa dukkan inda musulmi suke gaba da ina musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya saki maimaita mana Allah ya kawo ƴan Saudiya musu zo gida lafiya lau na gode Mahmudu Annuri Antu Maradi jamhuriyar Niger Akara daga Akara Ghana. Assalamu alaikum.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya. Da Alhaji Odi Hausa mai sanin da sako na da lahirin ɗan Najeriya dukkan mu musulmi da Kirista. Najeriya ne bayani da ainihin gwamnan Naija wanda ni ji daɗi ne kuma ni yaba mishi. Saboda an ce kwaya bin alkhairi a yaba mishi dangane da ziyartar gidan yaron Kwantagora da yi da isko waɗanda a cikin wani matsalancin hali na ainihin cewa wani ya sace gaɗa har daga cikinsu an ɗaure wani zaman shekara 6 gidan yari ya tsaya aliyu na ganin sun yi waje ya ba da misali cewa ga masu saka fan salad filiyan sabu naira suna shan iska waɗanda yara 'yan shekara 15 alƙalai sun rufe su. Wannan ba abin ƙaramin jin daɗi na wannan gwamnan da ya nuna tausayi ne da imani ne ba.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Na yau na ni so na mika saƙona na ban gajiya da illahirin al'ummar musulman duniya a bisa wannan ibada da muka yi ta sallar layya. Da fatan Allah Ubangiji ya kar'a mana ibadodinmu, Allah Ubangiji ya kar'a mana layya da muka yi, Allah Ubangiji ya kai mana mizani. Sannan ina so ne amfani da wannan dama da yi kira ga 'yan uwanmu masu hali da 'yan kasuwa mu ji tsoron Allah, don Allah don annabi a tausaya wa al'umma masu kuɗinmu daga cikinmu, ku tausaya wa talakawa.
Assalamu alaikum DOM, magana Alraf Kano da shuwa Odita Janar na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne akan ƙasar Burma da irin cin zarafin da ake yi wa musulmai marasa rinjaye 'yan ƙabilar Rohingya, wanda kuma duniya ta tsaya ta gani. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya gaskiya ban gamsu yadda take tafiyar da al'amuranta ba. Akwai son zuciya, akwai son kai.
Yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya abin a takaice. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗinsa, kuma ya kwana da sanin cewa Amurka ba ta da wadataccen hankulin cigaba da jurewa hakan. Jakadiyar ta ce yadda yake amfani da makamansa masu linzami ba bisa ka'ida ba yake nuna cewa yana roƙon faɗa ne shi da kansa. Ta ce yaƙi ba abu ne da Amurka ke fatan ganin ta tsunduma cikinsa ba, sai dai ta ƙara da cewa amma kuma hankulan Amurka yana da iyaka. Hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekara ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka soke. Hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin ta bi umarnin da babban kotun ƙasar ta bayar, biyo bayan rusa zaben da ta yi a watan da ya gabata sakamakon makudin da ake zargin an yi wajen ƙirga kuɗin da aka jefa. Ministan harkokin ƙasar waje na Indonesia Retno Marsudi yanzu haka tana ƙasar Myanmar domin ganawa da jagaban al'ummar ƙasar Aung San Suu Kyi da kwamandan rundunar sojan ƙasar da kuma babban mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro domin su tattauna akan abin da ke faruwa a jihar Rakhine. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan asalin jinsin Rohingya su 87 ne suka gudu daga jihar zuwa makwabciyar ƙasar. Ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci ƙasar Saudi Arabia da ta dakatar da shirin nan na koren ɗaruruwa zuwa dubban 'yan ƙasar Habasha da ba su samu damar cimma wa'adin watan Agusta da ta ba su ba na su rijista ko kuma su fuskanci kora. Felix Horn, babban jami'in bincike na wannan ƙungiyar, ya ce muddin aka kore su ko kuma aka mayar da su to za su fuskanci matsala kwarai da gaske. To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Malamin Ibrahim Aiwa da ya tayani da wanda ya haɗa mana sautin Salamu Abu da injiniyarmu ta wannan lokacin wato Hajiya Zainab Abdulrahman, ni na ku Ibrahim Kalma Sigirba ke cewa sai anjima.